ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كما رد مك صاحب هدوء أولنا مسلاتي مي البركة إن الله يا يده نا النور dake nan Wusatu Abuja don yin tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Za mu ci gaba da karatu kamar kullum. Muna masu fadawa da kaskantar da kai ga miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da mana baiwa da karanta Qur'ani daidai, da fassara Qur'ani daidai, da kuma aiki da abun da Qur'ani yake koya mana dare da rana. Muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu cikin jama'ar da za a yanta su a wannan wata mai albarka. Ya Allah, muna roƙonka da sunayenka na Al-Hayyu Al-Qayyum, dukkan wata albarka da ke wannan wata na Ramadana, Allah ka mana gabankatar da ita. Allah ta'ala ka haɗa mu da ita. Dukkan jarrabawa marar daɗi, Allah ta'ala ka kare mu daga gare shi. Ya Allah ta'ala ka sa mu cikin bayin da ake karɓan ibadunsu da azuminsu da addu'o'insu da dukkan wani aiki na nagarta da suke gabatarwa. Ya Allah ta'ala ka kare mu daga shedan, ka kare mu daga sharrin shedan. Allah ka ba mu ikon binka, Allah ka ba mu ikon yi maka biyayya, Allah ta'ala ka ba mu ikon bijirewa shedan ta kowane irin bangare. Yau da izinin Allah za mu tashi a darasi na uku a wannan wata na Ramadana, hijira shekara ta 1447 insha Allah ta'ala. Muna roƙon Allah ya mana jagoranci, Allah ya gafarta wa iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da ƴan uwanmu. Akwai ƙarin tashoshi na radio da television da makamantansu da ke isar da wannan tafsiri namu. Jiya mun tsaya a tasha na 68, yau an samu ƙari har zuwa tasha na 82. Waɗanda suka ɗauki nauyin wannan hidima, Allah ya biya su da gidan aljanna. Na 69, Alhaji Yamat Bukar, chairman na board of directors na Afik Institute Bio, ya dauki nauyi a Harmony Radio Bio daga karfe 11 na rana zuwa karfe 12 na rana. Sai kuma na 70, akwai Abbas Ali Gubio da suke live streaming a TikTok live. Sai na 70, akwai Dr. Inuwa Jalingo Madakin Muli, ya dauki nauyi a Rock Radio FM 92.3 Jalingo Taraba daga 9 na dare zuwa 10 na dare. Sai na 72, Alhaji Ahmad na Gudu ya dauki nauyi a Na Gudu TV daga 8 zuwa 9 na dare. Sai Honorable Balele Kurfi Dan Arewa ya dauki nauyi a Liberty TV daga na 73 daga 8 na safe zuwa 9 na safe. Sai Alhaji Dr. Ahmad Tijani Ramalan, mai gidan TV da radio na Liberty, yana kokari shekaru dewa. Na 74, Liberty Radio FM 103.3 Abuja daga 5 zuwa 6 na yamma, na 75 Liberty Radio FM daga 103.3 Kano daga 8 zuwa 9 na safe, sai na 76 tashar Yanci Kaduna FM 103.1 daga 8 zuwa 9 na dare. Sai Alhaji Abubakar Murtala Ibrahim mai gidan Matashiya TV ya dauki nauyin na 73 Matashiya TV daga 4:30 har zuwa karfe 6 na yamma. Sai iyalan marigayi Alhaji Ahmadu mai Alhaji Ahmadu Kaifayi Potescom sun dauki nauyin na 78 shine Hikima FM 93.7 Radio Kano daga 1 zuwa 2 na rana. Allah ya ji kan mamaci din. Sai Alhaji Abdul Qadir Aliyu Shehu ya dauki nauyin na 79 BMC Hausa Online TV da ake yin sa live. Sai na 80 wani bawan Allah ya dauki nauyin NTA Daura Channel 34 TV Katsina State daga 10 zuwa 11 na dare. Sai Honorable Barista Muhammad Hassan Abdullahi Magajin Uke, wannan colleague kenan, magajin Uke, ashe ni ne fa sadaukin Uke, haka ne fa, ashe ni ina da sarautar sadaukin Uke, ga kuma sarkin malaman malala, wazirin Fantami, majidadin daular Usmaniya gaba ɗaya. With all sense of humility and responsibility. Ina ga akwai wasu ba dai amma barin tsaya a wurin ko? Aran ma ka sani hoke nan ba sarake ne. Kuma ba ka zuwa fa da gaisuwa. Ga ran tabo bawon Allah nan. Eh? Ani nan fa da. Oh shi dan fa da ne gaji ka a to su masana Qur'anin nan ba a kada su da sauki. Ga ga tun da yace dan fa da ne ai ya gama da ni. To shi magajin Uke ya dauki nauyin tafsirin sai daukin Uke. A Nasarawa State Broadcasting Service NBS FM 92.5 daga 9 zuwa 9:30 na hantsi. Sai CSP Hassan Muhammad Misau Koskos Orphanage Charity Foundation ya dauki nauyin na 82 shine BRC Radio FM Misau daga 5 zuwa 6 na yamma. Duk wanda suka dauki nauyin wannan media 82 Allah ya biya su da gidan aljanna, ya ji kan iyayensu, ya albarkaci zuriyarsu, Allah ya hada su da dukkan alherin duniya da lahira, ya kare su daga fitintunu na lahira da sharrin duniya. Allah ya samu wanye lafiya. Sai tambayoyi gabanin tambayoyi. Jiya nake samun labari na cewa a jihar Kebbi State an kashe wasu bayin Allah musulmai da ke azumi su 34 ko adadin da ya kama da haka a wani gari da ake kiran sa Bui, in na faɗi sunan da ne haka ne Bui ko Bui. Waɗannan bayan Allah muna roƙon Allah ya gafarta musu, Allah ya ji kansu, ya yafe musu, ya sa aljanna ce makomarsu. Waɗanda suka kashe su Allah ya shirye su, in ba za su shiri ba Allah ya tona asirinsu, ya walakantar da su, ya kaskantar da su, ya kunyatar da su, ya kuma hada su da dukkan damuwan duniya da lahira. Jiya Alhamis nake ƙara samun labarin wasu bayin Allah su ma an musu kisan ɗaukan fansa a jihar Zamfara. Ban da tabbacin wani gari ne, amma dai ya tabbata a cikin jihar Zamfara ne. Adadin ban da tabbaci a kai ba sai na faɗa ba. Muna roƙon Allah ya gafarta musu, ya ji kansu. Waɗanda suka kashe su Allah ya tona asirinsu, ya kaskantar da su. Allah ta'ala ya walakantar da su. Idan masu shirya ne kuma Allah ta'ala ya shirye su. Na uku, na sake samun labarin gobara da aka kare a Kano jiya. An sake yin gobara a wata kasuwa a wata anguwa ne da Dakata ko a wani shopping mall a Dakata a Kano. Muna roƙon Allah ya canja musu da mafi alkhairi na abin da suka rasa. Muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara musu albarkar rayuwa, ninkin ba ninki. Muna roƙon Allah ya sa wata fitina aka tunkuɗe musu. Sannan na huɗu, ɗazu bayan Juma'a nake samun labari. Wani daga cikin aminanmu, ƴan uwanmu, kuma abokanan karatunmu, yayinmu, Allah ya ɗauki rayuwarsa, shi ne injiniya Muhammad Sani Jami'u. Ladani ne na Abubakar ta Fawa Balewa University Bauchi. Tun zuwanmu makaranta ɗalibai sama da shekara 30 da suka wuce nake muke tare da shi. Bawan Allah ne na ƙwarai, cikin abin da muka shaida tare da shi, abin da ya ɓuya tsakaninsa da Allahnsa ne. Asalinsa ɗan jihar Kogi ne, amma dai a Bauchi muka haɗu. Mu muna computer science, su suna electrical engineering. Tun a lokacin ina ɗalibi, aikinsa shine kiran sallah. Na shaide shi da wasu ayyuka na nagarta na farko kumfarin kiran sallah da kuma dawwama akai yana da matukar wahala ka ga ya makara musamman sallar asuba da tafi kowace wahala na biyu mutum ne mai sadaukar da lokaci wajen karatun qur'ani ana cewa ya rasu abin da ya fara fa domin shine suratul hujurat kullun yana cikin karatun suratul hujurat in limanci ta kama yi hujurat ne in qur'ani ya dauka suratul hujurat ne wadannan musamman ayoyi da ke magana akan ladabi na mu'amala da fiyayyen halitta su yake karanta mutum ne mai zumunci mutum ne mai hakuri mutum ne mai kokarin bin gaskiya idan ta bayyana zuwa gare shi mutum ne wanda yake da kaskantar da kai mutum ne wanda yake da nutsuwa cikakkiyar nutsuwa bawan Allah ne wajen mu'amalarsa da mutane mutum ne wanda zargin mai zargi bai cutar da shi akan bin Allah Allah ya dauki rayuwarsa rana ta juma'a rasuwa juma'a na daga cikin abin da ke nuna kyakkyawan karshe alama ne na kyakkyawan karshe muna roƙon Allah ya gafarta masa ya ji kansa muna ta'aziyya zuwa ga iyalansa da ƴan uwansa da jini da abokanan aikinsa da dukkan ATBU community gabaki ɗaya da shugabannin jami'a da shugabannin masallaci gaba ɗaya cewa inna lillahi ma akhad wa lahu ma abqa wa kullu shay'in lahu bi ajalin musamma a'azama Allahu ajrana wa ahsana azaana wa ghafara limayyitina Allah ya gafarta masa bayansa Allah ta'ala ya albarkace shi Allah ta'ala ya kyautata namu bayan nasu Allah ya bamu guzurin tadda su lokaci ya ja sai a karanta tambayoyin da suka sawwaka insha Allah
malami ta farko yake cewa assalamu alaikum malam
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
Allah ya saka kiyaye da malamai
amin ya hayyu ya qayyum
shin malam mace ta bayyana karatun sallah kamar yadda maza suke yi
volume na uku namba na 390 yana bayyana cewa mustahabbi ne abu mai kyau ne mace ta riga bayyana sallah a wurin da mazaje ke bayyana sallah rakawoyi biyu na farkon magariba biyu na farkon isha da kuma sallan asuba rakawoyi biyu da kuma nafilfili na dare Sheikh Salih Fawzan al-Fawzan rahmatullahi hafizahullahu ta'ala yana cewa mustahabbi ne mace ta bayyana karatu a wurin da maza suke bayyanawa kuma wannan ita ce fahimtar jumhur na malamai saboda hadisin sallu kama ra'aytumuni usalli hadisi na sahabi Malik bin al-Huwairis hadisin da yana Bukhari hadisi na 631 annabi tsira da aminci safa daga gare shi ce ku yi salla kamar yadda kuka gani nake yin salla a wannan hadisi kaga bai ce maza kadai ko mata kadai ba sai ce dukkan mabiyansa su yi sallah yadda yake yi to a ka'ida idan magana ta zo daga gare shi in bai ce maza kadai ba to baka da ikon keɓe mata a ciki sai an samu nassin da ya keɓance su to a magana mafi inganci ba a samu nassi da ya keɓance su ba zaka ce za ta bayyana amma idan inda take karatun akwai maza da kusa da wurin kuma mazan nan akwai wanda ba muharramanta ba in ta yi a bayyane maybe tana da zakin sauti wasu za su samu fitinuwa saboda bukatuwa na mace anan malamai suka ce ta bayyana iya abin da kunnan ta zai ji in ma wannan akwai matsala to sai ta rika motsi da bakinta kamar tana jiyarwa ala ayi halin iya da kyau mace ta bayyana karatun sallah yadda maza suke bayyanawa don wannan hadisi na Malik bin al-Huwairis na sallu kama ra'aytumuni usalli hadisin bukhari na 631 ya hau kan dukkan maza da kan mata gaba daya wallahu ta'ala a'lam
assalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
Allah ya kike kiyaye ya malam
amin ya hayyu ya qayyum
Allah ya kike malam kuma Allah ya kike dukkan lamuran malam
amin ya hayyu ya qayyum
yake cewa tambaya na ana kitabi mutum ne Allah ya bar kiyarsa har sai cikin jiki
inna lillahi wa inna ilaihi
raji'un sai ya bar ya buge ta daga baya sai ta mutu malam menene hukuncin shi a sha ruwa lafiya daga tabiriya ya ruwan dawa
ابن قدامه رحمه الله عليه مالمي غا شيخ الاسلام في كتابه سنه المغني bangare na takwas namba na 227 ya yi magana ta ilimi mai tsawo akan inda uba ya kashe ɗansa ko ƴarsa. Ya kawo maganganu na malamai da dama. Na farko, shin ana kashe shi ko ba a kashe shi idan kisan da gangan ya kashe? Na biyu, idan ana kashe shi a wani shari'i za a kashe ubar? Idan ba a kashe shi idan akwai diyya a kansa yayin zai diyya din? Wadannan duk maganganu na ilimi Ibn Qudama rahmatullahi alayhi ya tantance su. Farawa na farko da hadisi da ake karantawa cewa la yuqtalul walidu bi waladihi, a magana mafi inganci na mafiya yawan malamai wannan hadisi bai inganta ba, cewa ba a kashe uba da ɗansa in ya kashe, a magana mafi inganci bai inganta ba, shine magana mafi inganci. Gaba na biyu, shin ana kisasi idan uba ya kashe ɗansa ko ƴarsa da gangan ko ba a yi? Matsala ce khilafiya, malamai sun kara wa juna ilimi. A magana mafi ƙarfi na malamai shine in uba ya kashe ɗa da gangan shi ma ana iya kisasi a kansa. Me dalili? Suka ce na farko, aya da ta yi magana a kan kisasi ba ta toge ba. Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa, cikin Baqara kenan aya ta 178. Kaga anan ba a toge cewa da wane banda wane ba. Sai suka ce kula ga wannan babu nassin da yake ba za a kashe ba. Amma sai aka ce a wani sharadi ake iya yin kisasi a kansa? Ibn Qudama rahmatullahi alayhi cewa idan an samu intentional kisa da gangan kawai ya ce bari ya kashe kuma sai ya kashe. Imam Malik rahimahullah da yazo fassara intentional kisa sai ya ce in uba ya dauki sanda sai da kidansa ko ƴarsa suka rasu sai ba za a kashe shi ba. Idan ya dauki bulala yadda ke su ba za a kashe shi ba. In ya dauki karfe ya buga ba za a kashe shi ba. Sai ce intentional kisa sai ya kwantar da ɗan ko ƴar ya yanka su yankan rago. Ya ce to anan za a yanka shi, shi ma za a kashe shi. Saboda me? Saboda ya zama wannan shine haƙiƙanin intentional. Kaga kula ga wannan matsalar, kenan anan za mu ce ya yi kisan ganganci ko bai yi ba. Ba za a ce ya yi na ganganci na cewa ya kashe ƴar ba don manufar ba ya kashe ta ba ne. Kaga kenan tunda ba kwantar da ita ya yanka ta ba. Ba kuma wuka ya ɗauka ya yanka ta ko da a tsaye da ke dafin kisa ba. Ransa ne ɓaci ƙasa ta yi zina. Dalilin wannan zinar hankalinsa ya tashi kuma duk uba mai mutunci ƙasa ta yi zina ta yi cikin shege da ake faɗa. Ai dole hankalinsa ya tashi. To ala ayi halin a magana mafi inganci babu kisasi a kansa. Sai me? Malamai a cikin magana na jumhur shine akwai diyya a kansa. Sannan baya ga wannan akwai azumi a kansa. Diyya da azumi gashi nan koda cikin suratul nisa ko wa man qatala mu'minan khata'an wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fa tahrir raqabatin mu'mina wa diyatun musallamatin ila ahlihi illa an yasaddiqu nisa'i ayata 92 zai zama kenan. Kaga anan akwai diyya a kansa, amma idan shine uba idan aka ce an yafe wannan diyya ta fadi. In ba a yafe ba to akwai raguma, ragumai guda 100 da zai bayar. A kuma nan in ya bayar shi bai daga cikin masu cin wannan. In za a raba ba za a raba da shi ba. Amma in aka yafe shi kenan sai kuma azumi. Azumi na wata biyu ko kuma kwana 60. In mun ce wata biyu ya kare kwana 29 to ya gama. Kagan aka ce 29-29 ne wata ta kare ya zama 58. In kuma yadda tsakiyar wata ba daga farko ba to anan sai ya yi 30-30 guda 60 kenan. Muna roƙon Allah ta'ala abinda ta yi laifi ne saɓon Allah ne kaba'iri ne, amma kuma duk da haka a musulunci ba zai hana ce Allah ya jikanta ba. Muna roƙon Allah ya jikanta, Allah ya gafarta mata, Allah ya yafe mata. Duk inda ka ga mun ce Allah ya jikan wani da ya rasu a wurin mu fahimtar mu shine wanda ya rasu namiji ko mace ko da yana da kuskure a musulunci ya rasu. Wannan shine ka'ida. To shi yasa ake at-tarakku. To sai ka fahimce mu shine kuma manhaji na magabatan mu na ƙwarai. Duka akai suke rasuwa, suke gajiya. Ko da mutum yana aikata shirka ko wani babban kaba'iri, yin shirka bai nuna cewa ya mutu a matsayin dan wuta, ba haka bane. Saboda matasan mu lokaci da karatu bai ishe su ba, basu gane ka'idodi ba, wani sai dauka duk wanda ya fada shirka to shikenan ya zama kafiri, ba haka addini ya karantar da mu ba. Inna ilzama kufril mutlaq la yastalzim kufra almu'ayyad. Ba wai daga mutum yayi abu shine kawai kai tsaye fita ce ba, akwai mawani'ut takfir. abinda mutum yake kafirci ne ko shirka amma ba ka cire shi a musulunci in ba kace zaka ji kowanne mutum akan kuskuren da yayi na shirka ko ya fada ka cire shi to har sa haɓaya kun da zaka kora ba sun yi aiki fiye da Allah yake cewa wannan shirka ne so a ka'ida mu rika bambanta ba wai duk wanda ya aikata shikenan ba akwai abin da zai sa abin da ya shirka ne ko kafirci amma ba a cire shi saboda me akwai mawani'u takfir wala yatimmu al-hukmu hatta tajtami kullu shirqi wal mawani tartafi akwai al-qatl al-ikrah duk wannan akwai al-jahl duk suna hana a kafirta mutum shi yasa a ka'ida ba a kafirta mutum sai da yaqini idan akwai shubha 1% wallahi ba za ka tsaddace a musulunci ba 1% sai da yaqini shi yasa hakikanin takfiri a inda aka san addini sai an je gaban alƙali yayi tabbincike ga akwai mawani sannan bai da wani uzuri amma yanzu sai muka mai da abun yayi daga kariya ba zaka cewa wannan ya kafirta ba haka addini yake ba yin aiki kaza wanda ya kafirta amma bai zama duk wanda ya zama kafiri ba haka abun yake ba mu rika ganewa ba haka yake nufi ba eh aikin kafiri ne aikin shirka ne amma bai zama duk wanda ya zama kafiri ko mushriki ba haka yake ba mu rika kiyayewa saboda akwai mawali mafhum tayyib babin karatun da muke bace nan kuma na shiga cikin wani ku yi hakuri abin da ya ji hankali na to muna roƙon Allah ya ji kanta ya yafe mata Allah kuma ya kara sauran ƴan mata daga wannan zunuba
malam tambaya ta kan shi ke cewa assalamu alaikum malam Allah ya ji kan mahaifan malam da nan baki da yake cewa dan Allah malam me ye illan 45 a musulunci wato wanda ake wa masu sallan farko domin na ga wasu matasan mu ba su dauke ta wani babban abu ko babban laifi ba sun mai da ita kamar sana'a
لجنة الدائمة للبحوث العلمية سنة فهمت أن شيء أيديك فلا بس حالتها أي كتاسو شكم فتاوى اللجنة فولومنا شايبير نمبر نتريبيو لتلاتين بتلا سنتي بحالتها با ديت النسبوت أسلنسا أكيد أمبارا تنقى ancient civilization ني wanda ya zo daga China, Greece, Egypt sun da suke da ancient civilization sama da shekara 5000 aka fara ta ba sabon abu ba ne kan kwallo ba harkoki da yawa ake yi shi ne a rika betting to betting ana daukarsa a matsayin caca ne tun a lokacin aka fara amma modern digital sporting betting da ake yi shi ya fara early 90s ne kamar shekara 30 da 'yan kai da suka wuce a yanzu a duniya na sport wanda yake mafi sanuwan platform shi ne bet 365 shi ne mafi sanuwa a duniya wanda kuma yake da traffic fiye da kowanne babban abin da yake fara mai da shi haramu na farko shi ne yawanci sporting betting sai ka sa wani kudinka wasu sun saka wanda ya winning sai ya dauka so dukkan wani abin da sai ka saka kuɗi ka shiga na competition ka zuba kaza tukun na ka shiga in ka yi nasara a ƙara maka in ba kai ba naka ya tafi mafiya yawa malamai suka ce ai kafa kafa da su akwai ɓangaren caca da shari'a ta haramta a ciki duk abin da sai ka sa kuɗi amma abin da ba sa kuɗi na tsaya a nan na ce wanda ya karanta min hadisai 10-40 hadisan ba shekara suka ce wannan babu damuwa a ciki don ba kuɗin ka ka saka ba abu ne kawai ne na fahimtarwa na ilimi sai suka ce wannan yana iya zama kai tsaye haramun ne saboda Allah ya hana mu caca ya yi wallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihuna wa nasura kenan ma'ida zai zama aya ta 90 a ma'ida kaga wannan aya kai tsaye ta haramtar kuma ba a musulunci ba hatta a christianity ba sport betting yawanci masanan addinin da yawa suna haramtarwa da yawa a duniya na san leading Christian scholars da suke bayani akan cewa bai halatta ba mafiya yawa suna dogaro su ma da wasu verses daga Bible kamar the book of Timothy chapter 6 verse 9 to 10 da ke magana akan cewa neman kuɗi ido rufe da ba a tantance abu mai kyau da mai muni har ya cutar da wasu baya halatta addinin Christianity to kaga wannan caca ba a musulunci ne kai ba har a Christianity ba halal bane Allah ta'ala shi kare mu gaba daya Allahu ta'ala alam aran ma in ka gane ina zamu tashi a cikin suratu Ali Imran sai na ce maka bismillah. Ina zaton aya ta 187 ne ko? To bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير
منا آل عمران آية 187 الله تعالى يقول وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون وإذ كتنا إذ أخذ الله لوكتن دا الله يكربا ميثاق الذين اوتوا الكتاب babban alƙawari daga jama'ar da aka ba su littafi al-yahudu wan nasara la tubayyinunahu lin-nas ya tabbas ku bayyana shi ga mutane wala taqtumuna kada ku boye shi fa nabadhuhu wara'a zuhurihim sai suka yi jifa da alƙawarin da suka yi wa Allah a baye gare su washtarau bihi thamanan qalila sai suka karbi duniya yar karama suka bada addinin Allah. Allah ya ce fa bi'sa ma yashtarun, kir da abinda suke saya na duniya akan lahira. Allah ta'ala ya kare mu daga fifita duniya akan lahirar mu. Wannan aya kamar yadda sahabi Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara masa yadda ya fada karkashin ta, babban dalilin saukar ta shine abin da ya faru na siffofin da Allah ya saukar na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin at-taura da injila, na cewa shi ne annabin ƙarshen zamani zai zo shi. Daga baya sai aka samu wasu daga cikin mabiyan suka ɓoye siffofinsa, wasu kuma suka bayyana suka yi imani da shi suka bi shi, irin su Abdullah ibn Salam, irin su Salman al-Farisi radiyallahu anhum, irin su Najashi fa inna fiha malikun adil. Waɗannan dukkaninsu sun yi imani da siffofin sun bi, wasu kuma sun ɓoye sun canja. Dalilin me? Dalilin fasada. Sai Allah ya ce wa iz katuna, iz ɗin nan zarfiya ne a wurin malaman nahawu, amma akwai abin da ake kaddarawa shine sai a ce wazkur iz akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba. Wazkur ka ambata musu, wa fa'iluhu damirun taqdiruhu وفائله ضمير مستتر تقديره انت يا محمد انت يا قارئ القران مفهوم هناك كلمه كاتون قراني sai kace wadhkur iz akhadha Allah ka ambata musu ka tada musu lokacin da akhadha Allah Allah ya karbi mithaqa al-mithaq shine al-ahad al-thaqil al-qawli mai nauyi shi yake cewa mithaq wato alƙawarin ma shi na musamman ne ba gama garin alƙawari ba ne extraordinary alƙawari ne lokacin da Allah ya damka na waɗanda utul kitaba suka ba su littafi saboda iya magana ba a ce utul kitabai ne ba saboda ai kitabi aka ba su akwai at-taura da injila amma sai ka ce utul kitaba saboda me saboda alkitabi ya zo da ma'arifa zuwa da ma'arifa ya zama a wurin malamai ya zama ismul jinsi ne so duk kalmar da ta zo da ma'arifa alif da lam ya zama definite to ya zama ya gama yana umumi yana game komai da komai shi yasa ake cewa wa al tufidul kullu fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alimi so zuwan al din sai ya zama duk takaddun da aka ba su ya shiga ciki zaka wa idh akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba latubayyinunahu ku bayyana shi menene ku dinnan shi boyewa ne ko a ce kada ka boye ba an ce kada ka boye in nace tashi ka tsaya ba sai nace kar ka zauna ba don tsayawa kishiyar zama ne amma saboda karfin maganar da kafa hujja sai Allah ya ce latubayyinunahu linnasi wala taktumuna shi sa a kaida ko a yanzu a lo ina rubutu ana so kai categorical statement har a samu lakuna a ciki shine ayi statement inda baya daukan shubuha kaga an ce latubayyinunahu la suku bayyana mutane wanda zai ce akwai shubuha sai kake da cewa ku bayyana mutane abin da ake nufi kawai in ka gaya mutum dai ba sai ka gaya wani ba ko kuma in zaka bayyana ka bayyana bangare ka boye wani bangare amma sai ka ce latubayyinunahu linnasi wala taktumunahu kaga kenan ba a yadda ka boye komin kankantan abu ba ana bayanin me sakon Allah dukkanin sa ake isar da shi cewa sifar annabi Muhammad ne ko sunansa ne na farko da man sunansa ya zo a Qur'ani da Allah ta'ala ya umurce su sannan sifarsa ta zo a Qur'ani a ran maka ba mu kula misalai na ayoyi guda biyu inda aka kira ko suna da kuma sifa
wa idh qala isa ibn maryam ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين
جزاكم الله خيرا وصفه زي اللي من قال الصفه قاعده
الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون
wannan biya ishe ka haka yanzu ka na farko Allah ya kira sunansa gare su a takardunsu ayat da farko wa idh qala isa ibn maryam ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan bima bayna yadayya wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin cikin suratul safina ayata 6 zai zama kaga anan Allah ta'ala ya ce ismihi ahmad so abin da ya faru ga wasu daga cikin su suka ce to mu Allah ya ce zai turo Ahmad wannan kuma zai zo sunansa Muhammad shi yasa duk mutumin da ke neman bata iya neman shubuha ce yar kadan ya fake mata a yau fa mun waye gari ƙarya ma ta zama opinion ne mutum zai rike ta ya san ba gaskiya bane abin da ya rike ba dalili sai ce shi a ra'ayinsa da opinion dinsa kenan ita ma yanzu ƙarya ta samu promotion opinion ne da ake argument da ita wannan mai ke bayyana maka dan adam idan yana son ransa ba abin da ba zai yi ba in ba haka ba ai Ahmad da Muhammad abu ɗaya ne kuma wanda ya ce maka Ahmad ne sunansa da ya zo sai ce maka Muhammad ai da Ahmad da Muhammad daga wuri ɗaya aka ciro su da Ahmad da Muhammad da Mahmud duka daga wuri ɗaya ne wa shakka lahu min ismihi li yujillahu fadl arsh mahmudun wa hadha
muhammad
ai duka abu ɗaya ne in ka dauki kalmar hamida ala wazani fa'ila muhammadun kaga ismi ne na me menene a ka'idarsa mufa'al ne jazakallahu khairan mufa'al ne mimun din kaman za'ida ce sai ka bayar da shi kaman ismul maf'ul mahmud kaga ala wazani maf'ul mafhum ahmad ala wazani me siga ce ta mubalaga mai yawan godiya zuwa ga Allah da duka abu ɗaya ne a yanzu kana samun sunan mutum ɗaya sunayen kala-kala wani idan ka je ta ce sunansa Muhammad amma a gida abba ake ce masa wani asalin sunansa Ibrahim amma a gida ɗan ladi ake ce masa me dalili saboda muna da yawan al'adar sanya mai suna kuma mai sunan ana sa wa iyaye ne da kakannu da baffanu in aka saka saboda girmama sai mu koye sunan in aka koya sunan sai a rike da sunan mutum da wani suna na daban har sai asalin sunan sai ya buya ba a sanin asalin sunan sai a formal communication in an kai shi makaranta sai a faɗi asalin sunan amma duk inda kaji an ce abba to mai sunan baba ne mafiya yawa sai kaji an ce abba sai a ce ummi mai sunan uwa ce in kaji an ce ummi in kaji an ce wancan momi sunan mama ce aka boye mafhum so da haka sifa ce ta Allah yana iya ba mutum sunaye daban-daban kuma ko a yanzu ana iya samu aya ta biyu da Allah ya kawo yace allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wannan zai zama suratul baqara ko aya ta 146 Allah ya kira waɗanda aka ba su tafi ya'rifunahu suna sanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ya'rifuna muhammadan kama ya'rifuna abna'ahum magana sai qur'ani wato yadda suke sanin ƴaƴan da suka haifa haka suka san shi a cikin takardun su ai babu sani da yake kasan danka saboda ka san tun lokacin da aka haifu aka auro mahaifiyarsa ka san sadakin da aka bayar ka san ran da aka kawo ta ka san kyawawan ɗabi'unta ka san kasawarta kana iya kirda dan yaushe aka samu juna biyu kana iya sanin ran da aka kai ta asibiti haihuwa da ran da aka haifa kuma kai ka sa sunan dan in ba kai ka sa ba ita ta yi recommending kai kai approve duk kai ka nemo ragon layyar ragon sunan ka kawo shi kuma a mafiya yawa sai kaga ɗa yana kama da babansa ko mamarsa wani ɗan daga ka kalla ba sai ka tambaya sai ka ce ina babanka wani kuna gaisa sai ka ce to Allah ya ji kan mahaifi baka bukatar kowa ya gaya maka yadda ka san kaki mahaifin yayi haka dan ya fito yadda ka san lemo ne aka tsaga gida biyu haka kake gani mutane da yawa in ka gansu baka bukatar gaci wannan dan wane ne to haka suke sanin annabi Muhammad kamar da suka san ƴaƴan da suka haifa amma duk da haka da yazo wasu sun gagarabin sa Allah ta'ala ya kare mu daga kaucewa gaskiya ya ba mu ikon binta fa nabadhuhu wara'a zuhurihim sai suka yi jifa da siffofin sai suka canja boye gaskiya ne wani lokaci mutum ya san gaskiya ya ki dauka boye gaskiya ne mutum ya san gaskiya ya ki aiki da ita boye gaskiya ne a bayyana rabin gaskiya a boye rabin gaskiya saboda suna irin wannan ma suna iya boye wani ba kana da misali a Qur'ani ko mu ce gabas tubudunaha wa tukhfuna kathira Allah yace kuna sanya siffofinsa da makaranta a takardunku kansa akwai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man su'ila an ilmin alimahu thumma katamahu uljima bilijamin yawm alqiyama wa fi riwayati uljima bilijamin min narin yawm alqiyama hadisin yana cikin sunan na imam at-tirmidhi rahmatullahi alaihi hadisi na 2649 annabi tsira da aminci su tabbata gare shi yace duk wanda aka tambaye shi ilimi ya san ilimin sai ya boye ilimin da gangan to gobe kiyama za a masa linzami na wuta da linzamin wuta gobe kiyama zai samu kansa musamman ilimin da yafi nauyi shine ilimin addini amma a ka'ida hatta ilimin zamani mai amfani baya halatta a boye shi kana likita wani ya tambaye ka matsala ta ilimi kana da lokacin masa bayani sai ka masa bayani sanin human anatomy da human physiology iya da matukar muhimmanci don Allah shi ne tushen kowane ilimi wani ya zo koyan sana'a a wurin ka iya makanikanci kar ka ce sai an bautar da shi shekara goma a koya masa in ya zo koya koya masa ka iya gyaran waya kar ka ce ba za ka koya mutane ba duk abin da yake na ilimi ne na asan Allah ko a nemi halal a duniya a ci abinci kar a same ka da boye ilimi saboda kana iya hana shi ilimin duniya raunin imani ya sa ya je sabon Allah ya nemi dukiya ta haramun maimakon ka koya masa nema na halal kake koya masa sai sa mu rika koya wa ƴan bayi sana'o'i na ilimin duniya don su nemi abinci na halal su ci dalilin wannan aya akwai Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti shine mai abwa'ul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an mafi shaharan tafsirin qur'ani da qur'ani a duniya amma fa tafsirin qur'ani da qur'ani ba tare da kayyata hadisi ba dan shi bai taba kayyata hadisan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam shi yasa a cikin tafsirin qur'ani da qur'anin ya kawo hadisi da sun fi shurin masaki yawa shi yasa in yazo fassara aya sai ya kawo aya kuma sai ya kawo hadisi shine asalin tafsirin Qur'ani bil Qur'ani ba a yi wa hadisan manzon Allah a karyata su a tozarta sahabbai da wanda suka yi wa musulunci hidima suka rubuta ba mafhum tayyib wanda ya tafi asalin sa dan Murtaniya ne wani gari da ke kira Shankis Allah ya taba lokaci da taba zuwa har garin ya fito ya tafi aikin haji ya bi ta Najeriya a tafiyar sa saboda kan ta Murtaniya ai zaka bi ta Najeriya zaka dawo Murtaniya wajen Senegal wajen Gambia ka ketare wuraren Mali ka tafi har zuwa sauran kasashen West Africa ka shigo Najeriya from Najeriya sai ka shiga Chadi daga Chadi sai ka shiga Sudan daga Sudan sai ka ketare ruwan ba mu je ta Mali tukunna sai ka shiga Saudiya so ya biyo ta nan a cikin littafi ya da littafin Shanki da littafi da yayi ya yi bayanin har Jos ya zo ya tsaya ya wuce Maiduguri ya kira duk garuruwan nan ya kira su lokacin da yake karantarwa a jami'ar musulunci ta Madina wanda jami'ar da na taba karantarwa a cikin ta sai aka saka cikin timetable na supervisors na exam idan yana supervising jarabawa idan ɗalibi ya zo shi lokacin Sheikh bin Baz bin Abdullah shi vice chancellor na jami'a idan ɗalibi yana rubuta jaraba sai ya kira sai ya ce ni tambayar nan ban gane ba sai maka bayanin tambayar in ka ce ban san amsa ba sai ce sai ba ka amsa so in yana yara suna so ɗalibai ya riƙa su haɓar da saboda duk tambayar da ka kira in ya san ansa zai gaya maka sai aka kai ƙaransa wajen vice chancellor aka ce muna fada matsala shi wannan supervisor kullum wannan invigilator kullum fa sai yana ba ɗalibai amsa Sheikh bin Baz Rahimahullah ya kira shi ya ce an ce kana ba da amsa ya ce yes ina ba su me yasa kake ba da amsa sai ya ce Allah ya ce wa idh akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba wa yubayyinunahu lin-nasi wa la taktumuna ni ina tsoron kar a ce in je gobe kiyama a ce an tambaye ni na boye ilimi aka ce jarabawa ake sai to wannan jarabawan duniya ne ni kuma akan jarabawan duniya ban ga yadda za a yi kuma a tambayen ilimi na sani na boye ba Sheikh bin Baz Rahimahullah ya ce to da Allah a cire shi a time table a hutar da shi yanzu kowa ya huta wannan kuma da idan ka zo karantarwa ka duba mutane ina ilimin su yake da karantar da su ba zai mutane ba su iya arbabu na hadis ba abo ka baje musu sahihul bukhari ko ka dauko musu tamamul minna fi ta'liqi ala fiqhi sunna sai ka sa musu confusion ana fara karatu ne da fiqhu karantar da mutane dan luga kadan kawaidi halari ishmawi iziya risala a fara karantar da su 40 hadis irin su umbatul ahkam a fara karantar da su dan tajdid luga to haka ake yi shi yasa an ka duba kitabul ilmi na imamul bukhari rahimahullah hadith an-nas bima ya'rifuna aturiduna ay yukadhdhab Allah wa rasuluhu ku riga karantar da mutane da ilimi kadan kadan shin kuna son a karanta Allah da manzonsa ne in ka kinkimo wa mutane matsalan ilimi da tafi karfin ilimin su wani sai ka sa ya je kalmar da za ta kai ga kafirci shi yasa karantarwa ana yin sa kadan 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 ne shi yasa Qur'ani ba a so ake shiga na ɗaya ba shekara 23 yana sauka kadan 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 to haka ake karantar da mutane in ka je karantar da mutane sai ka yanzu akwai abin da ina karantarwa zan so na faɗa amma sai in tuna za a sa a rediyo wani kila mutumin ƙauye zai ji ni in ya ji za a samu matsala sai na ɓoye saboda karatunsa bai kai ya fahimta ba kukun kai amma ba da ku kaɗai nake magana ba masu ji na a kafofin sun fi ku yawa to sai ka bi abin a hankali kar ka kai mutum inda bai kai ba muna zuwa da da'awa akwai wani amini na da yake zuwa ya ɗauken a Gombe shekara 26 da suka wuce sai mu je ƙauye karanta wata ran na je ƙauyen zan yi 40 hadis sai wani limamin ya tambaye ni sai ya ce shi ne ya je cikin birni sallah da aka sallah sai ya ga limamin birnin da musalla bai da carbi bai da tasbaha da yake ja ya ce ya tambaye bai ta sai ya ce sallah ta yi ko ba ta yi ba sai na yi shuru ina ta ansa da zan bashi kuma a lokacin ina cikin zafin matsalar rike carbi zafin eh amma tare da kuma gaskiya da Allah da zafin ban taba cewa wanda ya rike bid'a bane tun ada sai dai in ce kada ayin ba ka da kafe da na faɗa haka tun ada ni ban taba yi ba amma dai bana so ai kuma ina kwacewa amma na ga rike ni fitar da shi a masallaci da nayi shuru da tana masa da zan bashi yace mun amma fa na sake sallata akan wannan sake sallah to kaga mutumin da ke limamin ƙauye ya je shi ya bi limamin da ba tarbi ya sake sallah ka ɗauko masa da zafi ai daga lokacin ka ba zai ƙara sauraron ka ba ina limanci a jami'a 2006 na taba yin limanci ina zo kudu ba na kan ji da Hausa sai na yi samari da Turanci sai na yi da Larabci akwai wanda yazo a ramma ne da kauye bi ni sallah wallahi da yaji mun yi kudu ba da Larabci da yaji kauye sake ta yi mai da Turanci sai kana nan Ibrahim yace naje masallacin jami'a da nasaranci ake kudu ba nasaranci kai da kake magana daga kauyen ku ya fito ba ni fa fadan sunan kauyen akan wannan sallah wai saboda kawai ana bayani akan da Turanci aka ce masa a nan gidan ne yace me yasa ake da nasaranci aka ce a nan gidan kun da ba sa jin Hausa sai ce to su musulunta mana aka ce ai musulmai ne sai fashe da dariya sai kalli mai magana sai yanzu kai ka yadda akwai musulmin da baya jin Hausa kuma ka yadda da musulunci sa kai ka ji ta magana shi bai san cewa shi Qur'ani yayi recognize Hausan ne a yare ai bai kira sunan Hausa ba kawai duk yarurruka iri ɗaya ne ai ba bambanci tsakanin Hausa da Larabci da Fulatanci da Yarbanci da Inyamuranci duka yare ne kawai inna akramakum indallahi atqakum ne shi ya gagara fahimtar akai wanda bai jin Hausa musulmi ne to kaga wannan kuma a ranma ne na Qur'ani wannan bai gaya maka yadda muke da jan aiki a gaba kuma in ka je kawai shi ake ji shi ne malamin kawai ya za ka yi Allah shi samu wani ya lafiya washi tarau bihi samanan kalila suka sai da ayoyin Allah akan duniya kadan ku duka mai sharuna fir da abin da suke sai da lahirarsu da duniya bi isa wannan iluma dine amma jamit da bi isa da ni'ima dukkanin su jamidai ne a wurin malaman nahawin ana da irabi fi iluma dine jamidi na'am
لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم
لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا الله يتي كذا كويزة وذلك سكي فرن سكي بأبن دسك دي مسا ويشبون أيهم دو سنة سن أيبا مسو أقول مسو بما لم يفعلوا نأيك أنشير لما سو سكي با فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب الله يتي كذا كويزة مانا باسو كيزة العذابة ولهم سنة عذاب أليم عذاب ميرد أيغو بكياما وأن آية سنة كانت تدى موشيوة مرد كريمين أيو كان أنهير مصدبا مومكي بمنا تنكاهو دشي منا نونا كمر مومكي سفا تيتا ليا كما سفا تيتا منافقي دوك أي كدبا با كي كدبا كان كريمين دنسا wani ne kawai ya ga kudi a kawo ɗinsa 10,000 sadaka sai dai ha ustazu na ga 10,000 kai kafa mun na gode sai ka saba gaskiya ba da zuwa ai muna ce maka muku ne to wannan riya ne kuma akwai munafurci karka kuskura duk aikin da kai kai ba in aka maka godiya karka yadda ka amsa a wasu bayin Allah suka yi Allah ya sa in aka muku jami'i abokai suka suka sai aka yi godiya aka ce mun ga me kuka yi to anan babu laifi saboda jami'i aka yi amma ɗabi'ar claimin aikin alherin wasu da ba mu muka yi ba wannan zulubi ne a wurin Allah kuma siffa ce ta munafukai son a yaba su akan aikin da ba nasu ba ne kalmar la tahsabanna kira uku ne ana cewa la tahsabanna ana karanta da la tahsabanna ana karanta da la yahsabanna wannan kirawoyi duka sun tabbata daga bakin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam haka kar ku yi zaton waɗanda ya furahu na suke murna da me bima atau da abinda suka aikata ko abinda ya zo zuwa gare su na ayyukan wasu da cewa ne wayuhibbuna suna son ayyuhumadu a yaba su bima lam yafalu da abinda su aikata ba abu su yabo shi yasa dukkan kai claiming kai ka rika tinkahon achievement din wani naka ne kuskure ne bayan Allah na kware ba sa yi idan kana principal da makaranta wani ya zo yi wasu ayyuka na alkhairi sai aka ma transfer aka kawo ka karka zo ka ce abin da ya naka ne a'a mu muka yi kaza a'a ni nayi kaza a'a ka ce wane shi yayi kaza waje kaza ya fara yayi kashi 70 cikin 100 na zo na kammala 30 a ka'idar legacy duk abin da wani ya fara na alkhairi a cikin shugabanci ne ko mulki ne kai ka rika da'awar a rika baka alherin ai yabon alherin da wani yayi sai dai ka zo cewa kai wane ya fara ni na kammala ya zama kai da shi kuka yi tarayya ko kuma shi yayi ya kammala amma ni nayi maintenance din wannan abun da yayi duk wannan yayi
amma kawai ka zauna wani ya gama aiki sai ka zo ka canja fentin sai ka canja sunan abin sai ka ce mu muka yi sai ka yi reclaiming abin ko to wannan ba daidai ba ne mu tabbatar da cewa claiming aikin alheri wasu ba daidai ba ne amma in jami'i aka mana ka sai abin da kuka yi na alheri sai ya zama wanda ya riga ya yi abokinka ne ko amininka a cikin jami'i aka muku to wannan yayi amma kar ka tinkafon naka ne saboda bayin Allah na kwari ba sa daukan wannan dabi'a aran ma kana da ayati da suka zama wannan
wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al jazaa al awfa
wannan sura kenan Suratul Najm aya ta nawa daga ta 39 zuwa ta 40 zuwa 41 wa an laysa lil insani illa ma sa'a babu abin da ke ga mutum Allah yace mutum na kware illa ma sa'a sai abin da ya aikata wa anna sa'ayahu sawfa yura sakamakon aikin sa zai gani amma bai halatta yi claiming yayi tinkahon aikin alkhairin wani a matsayin nasa ba summa kuma gobe kiyama za a saka kowa da aikin sa kusa musamman ga waɗanda suke shugabanci ko a makarantu ne ko a kananan hukumomi ko a jihohi ko a kasashe mu rika ganin duk abin da ba mu muka tsara ba na alherin wani idan muka dora in mun zo sai mu ce wane ya fara mu muka kammala wane ya bangare kaza muka yi bangare kaza sai da matarayya muka yi wane ya kammala amma mu muka yi maintain wannan shine siffar mutumi na kwarai amma ba daidai bane ka tunkuɗa wanda ya biyar karkacin kaho kaman kai kai shi ba haka ake ba mu rika yi wa junan mu adalci wannan yana daga cikin abin da ya kware mu shekaru da yawa a arewacin Najeriya tinkaho muke yi da su Ahmadu Bello Sambauna Allah ta'ala ya ji kansu wannan sai sa tinkaho da su ya mantar da mu a yanzu da muke shugabanci ko ɗan uwanmu da suke shugabanci na a yi ƙoƙarin ɗora arewa akan turbar ci gaba abinda Sardauna kadai suka yi a Northern Nigeria arewacin kasar nan wallahi maintaining din su an ya gagara kasa gaba daya abubuwan da suka bana da alheri ya gagara ayi muna zaune muna ta tinkaho amma abubuwan da suka kasasa zamanin su akwai ta'addanci arewaci akwai bandit akwai irin kidnappers yanzu Sardauna ka duba fa lokacin da ya mulki a arewacin kasar nan shine Sardauna of Sokoto kuma first premier na Northern Nigeria a zamanin sarrafa ka duba a bangaren education aikin alkhairi shi ya assasa Ahmadu Bello University Zaria jami'ar da in ka cire University of Jos kusan mafiya yawan duk jami'o'in arewacin Najeriya directly ko indirectly Ahmadu Bello University Zaria ta samar da su ko ta samar da wanda suka samar da ita banda ainihin Jos da take da alaka da insuka shi yayi Federal Polytechnic Kaduna ka duba alkhairin ABU Zaria da Federal Polytechnic Kaduna inda dan a samar da skills development a bangaren education a zamanin sa primary school sai ka tabbatar da yayi policy duk wani province da ke arewacin Najeriya an yi primary school a wurin a zamanin Sardauna yayi school of legal and islamic studies ta Kano don a karantar da ƴaƴan mu yin shari'a su san dokoki na Allah subhanahu wataala a zamanin Sardauna aka yi school of agriculture na Pandem nan shi ya samar da ita gaba daya a zamanin Sardauna aka yi ta wannan fa bangare ne na education shi ya yi waɗannan ayyuka gabaki ɗaya da muke ganin su shi ya samar da Nigerian Defense Academy ba ma DICON ma shi ya yi DICON Defense me Industrial Company of the Corporation of Nigeria DICON da ake kera makamai na sojoji Sardauna yi shi ya yi NDA gabaki ɗayanta Nigerian Defense Academy yau in ka dauki irin ATBU irin su BUC irin su UNIMED irin su Danfodio dukkanin su sun tsotsa ne daga Ahmadu Bello University Zaria shi yasa ɗan Zaria ke tunkaho da cewa they are naturally ahead in ka zo bangare na economic development da industrialization Sardauna shi ya samar da NNDC Northern Nigerian Development Company shine kamfani da ya fara samar da infrastructure da samar da kamfanoni da arewacin Najeriya muka wayi gari Funtuwa zaka je Gusau zaka je Fortescue zaka je Biu zaka je Gombe zaka je har irin garuruwa ƙauyuka ana samun kamfanoni a wancan zamanin shi ya su suka samar da Bank of the North a lokacin a taimaka aka samar da su suka samar da Hamdala Hotel Hamadu Bello Stadium su suka samar da shi ga baki dai misali nake ba ku waɗannan kadai Arewa House don a rika research and development su suka gina Arewa House ga baki dai nsa yau NND sun ma an gagara maintaining din sa ita bo bangaren agriculture su suka yi tsarin taimakawa manoma ta bangaren da kusan kowane ƙauye na iya ciyar da kansa kowane gari na iya ciyar da kansa zamanin sarrafa da aka yi wannan makarantar ta da take ainihin National Veterinary Research Institute dake Bom a Plateau State su suka sa dan badin ta wannan makaranta ta Bom a bangaren ne a fannin agriculture in addition to al'amuran fa da yawa su suka samar to yau ina wadannan abubuwan suke kamfanonin sun lalace harkar ilimi ta koma baya kusan komai aka samar yanzu fama muke da kanmu dan arewa abinci wai abinci yanzu dan arewa da abinci ma na iya yaudaran sa abinci yanzu sai ka yaudara dan arewa wanda da mu muke ciyar da mutane amma yanzu mu ake yaudara da abinci abincin da muke cike babu shi ilimin yanzu ya zama certificate ne kadai wanda suke da fasaha ta ilimi sun zama ɗan kadan kawai yaran mu sai tsabar girman kai an yi degree an kammala fala saddaka wala salla yayi degree a computer science simple program a java ko c++ bazai iya rubuta ba electrical engineer ne amma matsalan wuta a gidansu bazai iya zuba komin kankantanta ya gyara ba mechanical engineer ya babu abun da zai iya gyara a motar baban san ta bace ko dan basic knowledge bai da shi civil engineer ne babu abun da zai iya yi in ya fara gina daki ma guduwa zai a wasu yaron dan bazai gina ba setan kahon btech b engineering bsc amma waɗanda suka rigaye mu da secondary suka yi sun fi mu Sarjauna Sa Ahmadu Bello Sa Kashim da makamantan su duba irin alkhairin da suka dafa da mataimakan su da yawa amma yanzu babu duk wannan kuma matasa ba su a gaya musu gaskiya kowa ya gaya matashin arewacin Najeriya gaskiya sai a zage shi sai a aibata shi ba a so a faɗi gaskiya amma da yaran mu ba su da aikin yi sai dai shige yi comment a bashi naira 10,000 ko 20,000 shine aikin fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka fa muka koma ga baki daya sai yasa arewa muna da aiki mu yi wa kanmu fada haka da muke ciki ba mai kyau bane ka duba maganar da Sa'adu Zunguru yake gaya mana yace mu dai haƙin mu gaya muku yace jahilci ya ci lakar mu duk ya sa mana sarka har wuya ya sa mana anko hannuna hannuwa bakunan mu ya sa takunkumi ba zalaka sai sharholiya yace wagga al'umma mai zata wo a cikin zarafofin duniya kai Bahaushe ba shi da zuciya zai sha kunya nan duniya mu dai haƙin mu gaya muku ko ku karba ko ku yi dariya dariyar ku takan zamku ka gaba da nadamar mai kin gaskiya gaskiya ba ta neman ado ko na zakin muryar zabiya ƙarya ne mai launi bakwai ga fari da baki ga rawaya ga kore ga kuma algashi toka toka da jasun garwaya so arewa muna da matsala da yawa mu gaya wa kanmu gaskiya amma a tafiyar da muke bai yi ba sai mun yi waiwaye a don tafiya don haka duk wanda ke claiming credit da ba nasa ba Allah ya ce fala ta sabannahum bi mafazatin min al'azab wa lahum azabun alim kada ku yi zaton cewa za su kubuta daga azaba suna da azaba mai radadi kada mu ci amanan al'ummar mu abinda ya dama al'umma mu yi wa kanmu fada mu nemi mafita akai mu tabbatar da cewa wannan arewar ta yau ba ita ce arewar shekara 60 ba ba ita ce arewar shekara 40 ba ba ma ita ce arewar shekara 30 ba in kunne ya ji سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته والله تعالى اعلم ميبي سي اي تاجيتن كو لحديكو وبي اكاي ادشن اغادر